当我妈婆成为亲戚把戏上为了看着一家当我妈妈看着一家把不住把家的外
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin ƴan jarida a yau ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar da wannan shiri tare da bakin mu Zakari Sado da kuma Hadizatu Isa dukkan su ƴan jarida zamu tattauna ne akan mawdu'ai guda biyu da suka shafi kasar Kamaru musamman ambaliyar ruwa a sanadiyar ruwan sama da yake faruwa a arewa mai nisa inda mutane da dama suka rasa rayukansu sama da mutum 10 ake lissafawa sa'annan da wasu kuma ɗaruruwa da a yanzu haka sun rasa inda za su sa kansu sai kuma batun karancin lantarki wutar lantarki a kasar Kamaru wanda shi ma ya zama ruwan dare gama gari to ka jidaci Isa assalamu alaikum barka da zuwa wannan fada dandalin ƴan jarida
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam bashir
to malam zakari sadu assalamu alaikum barka da zuwa wannan dandali na ƴan jarida
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam bashir ladan barka da yau da fata kana nan lafiya kuma na sake farin ciki sai kasancewa na wannan shiri na dandalin ƴan jarida da kake gabatarwa.
To Malam Zakari Sado, me zaka iya faɗa mana kan wannan ambaliyar ruwa da ake yawan samu a arewa mai nisa a kasar Kamaru a sanadiyar ruwan sama da yake zuba ba kaman daga bakin ƙwayya? Mutane da dama sun rasa kayan tattalin arzikin su, wasu sun rasa rayukansu, har ila yau dai gwamnatin Kamaru ba a san wani mataki ta ɗauka a kai ba tunda abu ne ba karo na farko bane ko wace shekara shi an samu wannan matsala.
Eto Muhammad Bashir Ladan kaman da ka sani dai a kasar Kamaru kasa ce wacce ba riga malam masallaci, kasa ce wacce ba a tattali, kasa ce wacce ba a wato duba yadda za a magance matsala idan ta kunu kai ko kuma irin wannan matsala na itila'i duba da wasu kasashe wadda ainihin suke wato ajiyan kuɗi a asusu domin idan a samu ire-iren waɗannan matsaloli musamman wanda aka samu a arewa mai nisa na wato ambaliyar ruwa bayan sama bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka tafka ƴan makunan suka shige to abu ne wanda za mu ce a gaskiya da muna baƙin ciki ganin irin wannan rashin tsari da wannan ƙasa ke da shi kuma abu ne wanda a gaskiya za mu yi Allah wadai za mu yi magana daga ƙasar murya cewa bai cancanta a halin yanzu al'umma sama da 200,000 na cikin wato halin hau'ila'i halin wato a tausaya musu duk da cewa mun samu labarin cewa shugaban kasar Kamaru Fulbiya ya bayar da tallafi na biliyan 1 da rabi na kudin sefa domin ganin cewa an kawo waɗannan mutane agajin gaggawa to Muhammad Bashir Ladan idan an ce agajin gaggawa kamata ya ce dama can wato wannan talifin ya isa wa waɗannan wato bayin Allah waɗanda ainihin ba su bukacin hakan ya auku da su ba to sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halinsa an samu wato wani itila'i wanda ya kasara wato tattalin arzikin wato wannan yankin kuma ba karon farko bane da idan an ambaliyar ruwa akan samu asarar dabbobi, asarar gidaje, har asarar rayuka domin sama da mutum 10 sun rasa rayukansu ana gani kamar adadin zai yi karuwa nan ba da ainihin jimawa ba Muhammad Bashir Ladan a halin yanzu dai ministan harkokin cikin gida ya yi kira ga al'umma waɗanda suke da shi da su ainihin kawo taimako to taimakon na zuwa dai sannu a hankali kuma kamata ya ce an duba kar sake aukuwar wannan al'amarin a wato wannan yankin na arewa mai nisa musamman ma a nan garin Yaguwa da ke Mayo da Nai domin makaron farko bane suke cikin wannan al'amarin
to malama Khadija ke mene na kira ayi kan wannan ambaliyar ruwa da yake ta adi sosai a arewa mai nisa a kasar Kamaru wanda kuma ba karo na farko bane an jima ana wannan kusan kowace shekara sai an samu wannan matsala amma kuwa gwamnati har yanzu ta kasa magance wannan abu sai dai ta jira lokacin da abu ya faru a ce an zo ana taimakawa yaddan mutane
eh to dangane da wannan ambaliyar ruwa da ya faru a arewa mai nisa na Jamhuriyar Kamaru gaskiya mutane da dama ba mu ji dadin wannan al'amarin ba, duba da cewa a kowace shekara wannan abin yake faruwa a lokacin damuna. Mun san cewa ikhtila'i ne, amma dai akwai hanyar da ya kamata a ce an bi an magance domin kar a sake samun irinta, kada abin ya sake maimaituwa. To amma sai aka ga cewa kowace shekara mazauna wato arewa mai nisa suke fuskantar wannan mummunan al'amari wanda ya ɓartata musu gonaki da dama, lalata musu gidaje, hanyoyi da sauransu, wanda ya sanya mutanen garin suka ƙaurace wa muhallansu, sun shiga cikin halin ƙaƙani-ƙani. Bai kamata a ce gwamnati tana zuba ido wannan abin na faruwa kowace shekara ba. Gashi an koma makarantu, ɗalibai ba su samun hanyar wajen komawa makaranta, da ƙyar suke tsallakawa. Saboda ma ɗan kwana innan akwai wasu sojoji ko in ce masu aikin ceto da suka aka sanya su a wannan wajen domin taimakawa ɗalibai tsallake rafin da ambaliyar ruwan ta haifar. To kuma cewa wannan matsala ce babba wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba. A kodayaushe za ka ga cewa ana yawan fada gwamnati ta yi watsi ko in ci ta manta da arewa mai nisa na kasar Kamaru, ta fi mayar da hankali a wato birnin Duwala Yaounde da kewaye, amma kaga arewa mai nisa suna yawan cewa Kamaru, in ce gwamnatin Kamaru ta yi watsi da ita ta manta da ita.
To Malam Zakari Sado, ga kuma wannan matsala ita kuma na karancin wutar lantarki, gwamnati ta zuba maƙudan kuɗaɗe, an yi gine-gine ko ta ina, gamu da teku ko ta ina a kasar Kamaru, amma har ila yau a ba a samun isasshen wutar lantarki da za a gudanar da ayyuka irin na yau da kullum. Kamfanoni duka kowanne su suna ji a jikin su. Malam Zakari Sado, menene naka ra'ayi kan wannan abu, kuma ya kaga gwamnati za ta iya yi don ta magance wannan matsala?
Eto Muhammad Bashir Ladan, wannan matsalar wato wutar lantarki a kasar Kamaru wato ya zama ma gwamnati kamar gagarba, da wato sun kasa shau kan wannan matsala na dauke wutar lantarki a wannan kasa tsawon shekaru kenan ake fama da dauke wutar lantarki. Ba san me yace matsala ba, sai ayi mana bayani cewa da akwai madatsar ruwa na kasa, madatsar ruwa na kasa. Kwanakin baya ministan ruwa da makamashi ya ziyarci wasu wato wuraren da kuma ganin yadda aiki yake ci gaba. To muna kyautata zaton cewa nan dai ba da jimawa ba, insha Allah kamar mun samu labari daga bakinsa, zai kasance wato kamar tarihi ne wanda zamu wato yi jifa da wannan al'amarin. Saboda hali yanzu a gaskiya ana ci gaba da fuskantar matsalar dauke wutar lantarki a karkara, kamar a wasu birane irin su Duwala ko Yaounde zuwa yammacin kasar Kamaru da Udu maso yamma da Arewa maso yamma, wadda ainihin ya wato durƙusa da tattalin arziki, abu ne wanda ba shi da sauki. To dai a duba tafiyan da ake Kamaru ta dauki bashin kudade a bankin duniya, bankin duniya zan ce ta wace ta zuba hannun wato kudade da dama domin ganin cewa an magance wannan matsalar. To dai har yanzu akwai wasu matsaloli da muke fuskanta a wannan kasa, da akwai dauke wutar lantarki da kuma rashin ruwa, tsatsatsen ruwan sha, wanda a halin yanzu ya zama wato a al'ummar kasar Kamaru babban kalubale.
To ka ji da fi'isa, sai kuma batun dauke-dauken wuta da ake a kasar Kamaru, karancin wutar lantarki da duk maƙudan kuɗaɗe da gwamnati take sawa a wannan farni, har yanzu an kasa baiwa jama'a isasshen wutar lantarki? Sai dauke-dauke da ake yi, kamfanoni duk abun ya shafe su, haka kuma gidajenmu, kayayyakin abinci da mukan ajiye dukansu hakan nan za su ɓaci. Wannan ke menene naki ra'ayi akan wannan?
To gaskiya dai matsalar dauke-dauken wuta a jamhuriyar Kamaru gaskiya wannan matsala ce babba, duba da cewa a duk jihohi goma din ake fuskantar yanke-yanken wuta, wanda zaka ga cewa ya fi kamari ne a birnin Duwala Yaounde, Baminda, Buya, Bafusam da kuma sauransu. Zaka ga cewa a gaskiya Kamaru ba wai ta rasa madatsar ruwa ba, akwai waɗanda aka kammala shekara ta 2015, 2017 da kuma 2018. Bayan ga haka kuma aka soma gine-ginen wasu yadda wato aka soma gine-ginen wasu madatsan ruwa a jihar Tsakiya da kuma jihar Adamawa wanda ya dauki kusan biliyan 900 wannan kudade din. To har ila yau duk da irin waɗannan abubuwan dai amma ana fuskantar dauke-dauken wuta wanda tun shekara ta 2023 za ka cewa abin na ci gaba da kamare. Muna tsammanin cewa idan mun iso shekara 2024 a wannan lokacin din an riga an magance matsalar. To amma har yanzu dai abin ci gaba yake, to micece matsala? To ni ina ganin cewa gaskiya akwai sakaci ga gwamnati. Gaskiya akwai sakaci ga gwamnatin kasar Kamaru saboda duk abubuwan da suke sa a kan gaban nan game dangane da dauke-dauken wuta, amma duk da haka dai har ila yau za ka ga cewa abin na ci gaba. Kuma bayan ga haka dauke-dauken wuta yana kawo koma baya a kasa, yana kawo durkushewa tattalin arziki. Za ka ga mutum yana da dan wato kamfaninsa na wato wanda yake bukatan sanyi, to za ga cewa idan har aka kwashe kwana biyu ba a wato dawo da wuta ba, an yanke wuta tsan kwana biyu, kaga ya rasa duk abubuwansa kenan. Ya rasa duk abubuwansa, au abubuwansu baci ha, au a rasa yanda za a yi da su. To yanzu kowa ya koma a sayan generator. Generator ma za ka dura mai. Man fetur a yanzu ma za ka ga cewa ya yi tsada, a koda yaushe ake kara masa kuɗi. To kaga a ina ɗan ƙasa zai saka kansa? Idan an ce wannan ma idan ka zo kana so ka gyara, sai ka ga wannan ma abin matsala ce. Wajen kauce ma yanke-yanken wutan ɗin ka sayi generator ka, za ka yi amfani da shi. To za ka zuba man fetur ɗin shi ma kuɗi za ka fitar. To za ka ga cewa a koda yaushe generator nan kwana ɗaya kwana biyu babu wuta za ka sa generator, to za ka ga cewa man nawa za ka zuba a wannan generator? To kaga kuɗin da kake samu kake amfani da shi, wanda za ka iya ajewa a gefe wanda muke kira wato jari, wanda za ka iya sanya maka jari ko wani abu makamancin haka. Kaga wannan kuɗin kuma za ka ɗauka ka je ka sayi mai da shi ka ɗura. To kaga cewa wannan ya kawo masa koma baya kenan.
To masu sauraro, kun ji yadda shirin namu ya kasance, sai kuma godiya a madadin bakin namu da kuma abokan aiki gabaki daya. Nake ce da ku mu huta lafiya.
Tsangoma ko cin mutunci ba shi sauyin na dan jarida, dan uwa na dan jarida, ba gudu ba jada baya.